kuma su kuma alhazai su soke hadaya su su yanka. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya karbi duka ayyuka da alhazanmu suka gabatar da sauran ayyukan da za mu gabatar a cikin wannan yini da sauran yinin nan da za su biyo baya. Wannan rana ta Lahadi 10 ga wata na Zulhijja na wannan shekara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana. Yan uwa musulmi, kamar yadda aka saba, wato kamin zuwan liman don gabatar da sallar Idi, akan samu ɗaya daga cikin uwa ya tsayu domin faɗakarwa da tunatarwa kada a bar mutane hakanan zamne. To, yan uwa musulmi, kamar yadda muka sani, Idin nan da ake gabatarwa sunna ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu al'ummar shi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina, babu wannan Idi. Tun zaman shi Makka shekara 13 ba Idi, amma bayan hijira ya iske mutanen Madina suna wasu bukukuwa na al'ada. Sai ya ce, inna Allah abdala kuma khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Sai ya ce, Allah ya musanya muku da abin da yake wa'annan bukukuwan da kuka yi na al'ada ta gargajiya. Allah ya musanya muku da Idul Fitr, wato Idi da ake na azumi, na ƙare azumi, da kuma wannan Idi da ake na ƙare aikin haji, da kuma gabatar da laya. To, yan uwa musulmi, a asalin Alƙur'ani malaman tafsiri sun ce akwai maganar Idi, domin an fassara cewa fasalli da rabbika.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الله تبارك وتعالى ya ce mu manzonsa manzon kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, inna a'tainaka al-kautsar, lalle mun baka kyauta mai yawa. Al-kautsar malamai sun fassara shi annubuwa wa risala. Kautsar din nan, kyautar nan mai yawa, yana ya ɗaukar manzanci da aka bashi da annabta, wanda yake babban mukami ne shine shugaban annabawa da manzannin Allah gaba daya. Don haka ba wai an saya cikin manzanni kawai ba, a'a, shine shugaban su. Don haka Allah ya mai ni'ima, ya yi masa baiwa, mu ma al'ummar sa muna biye. Sannan wasu malamai sun fassara al-kautsar cewa shine wani kogi da anka ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, taridu ummatu, man shariba minhu la yazma'u abada. Wato wani ruwa ne, wani kogi ne da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya sha ruwan wannan kogin, ko ka ce haudu, wato wanda ya sha ruwan wannan alkawsara ba zai ishi ruwa ba har abada. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa haudi masiratu shahr wa zawayamu sawa'un wa kizaluhu ka nujumi sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kogi nawa ko wannan tabki nawa, wato tsawonsa kamar tafiya da doki da abin hawa mai gudu a yi wata guda ana tafiya. Kun ga ya yi matan wa da ke nan ko? yayi kojeri ba domin mutum bai wata guda kai ya tsallake kojin ga na argun to saboda haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana irin girman wannan alkawara ne yace bayan tsawo wa zawaya musawa'un kuma wato kwaloji ne duk gudana ma'ana wato ya zo ga kemace tsaya to murabba'un wato duka da faɗi da tsawo duk gudana da tsawon da faɗi ne duk gudana sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace saboda tarabi da aka yi wanda zai zo ya sha duk wanda ya zo yana samun kofin da ya sha wannan ruwan domin kofunan da aka ajiye bakin alkawtara kamar yawan tawarin sama ina tambaya ku tawarin sama nawa na Allah ɗaya san iyakar yawan tawarin sama ko masu binciken ilimin taurari sai dai su katanta amma ba wanda ya san hakikani yawan taurarin sama wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai ƙi shura ba har abada to kun ga ko kaka dai ko menene ma'anar alkawtara to dai annabi Allah ya ba shi alkhairi da kyauta mai yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fasalli li rabbika fasalli kai sallah li rabbika domin ubangijinka to wace sallah malamai da dama cikin malaman tafsiri sun ce salatul idi ake yi kun ga idi ya samu tushe kenan daga cikin alqur'ani bayan tushen sa a cikin hadisi sannan wani har kai suka ma'ana ka yanka hadaya ko ka yanka layya kun ga kenan muna sallar idi muna yankan hadaya don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah muna godiya gare ka akan ni'imomin addinin musulunci da ni'imomi na rayuwa da lafiya da ni'imomi na wadata abinda ka mallaka mana Allah muna godiya da saboda haka ƴan uwa musulmi wannan rana bayan an gabatar da sallah za a kai ayi yanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin sa awwalu ma nabda'u inna awwalu ma nabda'u bihi as-salah thumma nanha abinda zamu fara da shi au kama qala sallallahu alaihi wasallama abinda zamu fara da shi a cikin yinin mu na yau shine zamu fara sallah bayan mun yi sallah sannan mu je mu yi suka fa man nahara qabla as-salati falyi'id duk wanda ya yi yanka ko ya yi suka kamin sallah to ya maimaita ya sake wani yanka wannan yanka da ya yi kamin sallah bai yi ba ɗan uwa musulmi a wannan layyar da kuke gani ibada ce mai girma ibada ce mai muhimmanci asalinta ya fara tun daga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi cikin mahalifi cewa ya yi layya amma layyar da yake yi da ɗane Allah ya ce ya yi layya da ɗane kuma ɗatilo shi dai ya gare shi wannan lokaci rayuwa ta yi nisa manyanci ya kama Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wannan ɗa shine Isma'il to kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace yanka don a jaraba shi a gani Allah ya san zai Allah ya san zuciya ce ta zai kuma cikin mahalicci sai ya kace Allahumma ba sai mun ja ayoyi da yawa ba amma ka karanta muna
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manam inni ara fi al-manam anni asbahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma'tu تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين.
الله ما يجرم أخوك أكثر لوكتن ده كان الناس فلما بلغ ما أنسى لوكتن ده يعني إساء شيء أيكي واتو معنا يا ذا المميز wato ha yana da yarka baban sa ki kama miki kila zuwa gona ko dawaine ya ta dabbobi to shine sun je a wani wuri sai ke ce madam ya kai dana na bai muhalli cewa Allah ya ce in yanka ta mana in yi laye da kai amma ni a ra'ayin ka ni za ka ce kana yin hankuri a yanka ka a bi umarnin Allah yaro ne ma bai zan baligi ba ya kai mu mayyizi amma shari'a ta Allah Allah ya shirar da ya samu tarbiyya ta tauhidi ta imani sai ya ce ya abati ta'alma tu'mar baba ya kai baba ka bi umarnin Allah ka aikata abinda Allah ya ce ka aikata in Allah ya so zaka same ni mai dauriya mai hankuri na ba da raina zan yi hankuri a fitar da raina don a bi umarnin Allah wannan mulkin da kai shine annabi Ibrahim alaihi salam kamar da alqur'ani ya kissanta mana yace falamma sallama wa sallahu lil jabin
falamma aslama wa sallahu lil jabin
Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma aslama wa sallamu lil jabin lokacin da annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il sun kame ka wuya umurnin Allah annabi Ibrahim ya yi dauriya ya yi hankuri ya rabu da ɗane wanda shi ɗaya gare amma kuma ya daure ya bi umarnin Allah ya fita wannan umarnin Allah shi kuma wannan yaron ya yarda ya miƙa wuya ga umarnin Allah ya rasa rayuwa ta da ajiyar umarnin Allah watallahu lil-jabin annabi Ibrahim har ya kwantar da wannan kan nashi gehen dama gehensa kamar yadda ake kwantar da rago ko kuma dabbobi idan za a yanka to shine a nan wannan lokacin Allah ya ce sai fafadai na mu muka fanci wannan yaron bizihin azim da wani abin yanka mai girma malaman tafsiri sun fassara ta shine da kamshin min aljanna an zo miki da rago daga gidan aljanna saboda haka sai Allah ya fanci wannan yaron Isma'il annabi Isma'il alaihi salam maimakon a yanka shi aka yanka rago wannan shine asalin layya wanda yake da an ce ku kama cikin ɗayanku ku yanka in mutum na son ya tsira shiga ma lafiya kai ya shiga wuta dole ki yanka ɗane ko ba ku yankawa in Allah ya ce ku yanka ko ba ku yankawa dole mutum ya bi umarnin Allah to amma Allah bai ce ku yanka ƴaƴanku ba sai ya ce ku yanka in ma rago ko raganya tunkiya ko akuya ko bunsuru ko akuya ko saniya ko raƙumi ko raƙuma saboda haka ku yanka don koyi da annabi Ibrahim alaihi salam don raya wannan sunna da kakanmu kuma shugabanmu a wato imamul muwahhidi ne shugaban masu tauhidi annabi Ibrahim alaihi salam ya sunnanta dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ala dini Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusa da addinin addinin Ibrahim yake na tauhidi sai dai a samu bambancin shari'a na hukunce tsakanin shari'a annabi Ibrahim da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai addinin sa ne na tauhidi saboda haka ƴan uwa musulmi ina fadaitar da ku ina fadaitar da kaina ga yin wannan aiki bi tibin nafsi wato ayyaya da daɗuwar rai bi ikhlasin da kada kuma ikhlasi ne yayi don Allah cewa wannan lada da Allah yake ne yake basuwa ga layya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dabban laye za ta zo ranar tashin alkiyama gashin talada ne, kasusuwan talada ne, jijiyar talada ne, jinin talada ne. Har ma saboda darajar wannan ibada, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mai yanka ya azayu ka zai yankawa, to kahin jini ya zuba ga ƙasa sai ya zuba a wani wuri na musamman da Allah ya tana. Saboda haka fatibu bihan nafsa, ku dada rayuwa da ita kuma ku yi ikhlasi. Don haka mutum ya zan niyya ta yi samun lada ba nuna isa ba, ba nuna burgewa ba, ba kuma ɗaya da faɗai ba, ba huta haushi ba, a'a ladan nan da Allah yake ba su. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lan yanala Allah al-huma,
lan yanala Allah al-huma wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin.
Wannan aya ba sai na fassara ba, Allah yana nuna mana cewa nama Allah bai da bukatar nama, jini Allah ya bukatar jini, amma niyoyin cewa kun yi niyyar bin umarnin Allah kuna neman lada Allah, wannan niyya ita ke zuwa gare. Saboda haka a kula da ka'idoji na shari'a a wajen layya, tun daga lahiyar dabba a nisanci a yabo wani saka fi hala a yabo kullu aibi gaba ɗaya a kokari a nisance shi. Saboda haka lati juza fi har aura'u walal amya'u walal ajafa'u da dai sauran abinda hadisi ya ambata cewa dabba mai ido ɗaya ko makamniya ko busassa maran mai ko kuma mai gurmunta wanda yake gurmuntarta ta bayyana, ko marar lafiya wadda ciwonta ya bayyana, da dai sauran ayyukuka a nisance su. Domin me? Domin idan mutum bai yi da dabbar da ake cewa tujzu'u ba, da kaji malaman fiqh su ce la tujzu'u, to in ka yi laye da ita kamar ba ka yi laye ba, ka dai tuna man sallah. To saboda haka a bi wa'innan ƙa'idojin, Allah ya sa mu dace, Allah ya karɓa mana. Sannan a lura ba a jinga da barunje ko mai gashi a bashi jinga cikin naman layya, shi kuma barunje ji tsoron Allah kada ya taɓa naman mutane. In aka abiya ni jinga dai, shi ma mai gashi abiya ni jinga dai, ji tsoron Allah kada ya taɓa kayan mutane. In ya taɓa naman mutane kada ya doka naman suna, mutane su doka naman suna da naman layya kamar naman banza na. Don haka kowa kiba zai yi har a ce ga wannan nawane na, wannan nawane na. Alhali ba haka bane. Sannan ana amfani da shi a gida, iyali su ci, a yi sadaka kuma a ba da kyauta. Abin da ban banci tsakanin sadaka da kyauta shi ne, sadaka bukata, ana lura da bukata, ita kuma kyauta ko mai ƙarni kana ya ƙara mai ƙarni ka ba shi kyauta, ko wanda ya layyana kana ya ba shi naman layya a ɓangaren kyauta. To an ce a kasa uku, sulusi guda a ci, sulusi guda a yi sadaka, sulusi guda a yi kyauta. Allah ya samu dace, Allah ya karɓa mana. To daga cikin sadakokin da ake yi akwai fatun layya. Fatun layya din nan kana iya maishe su ganda, musamman ma wanda ya yi maraki, ya yi layya da maraki. To amma abin da ya fi shi ne ka ba da wannan fatan sadaka fi sabilillahi, musamman ma mu a ƙungiyar jama'a ce za mu bi da kamata sunna, muna neman a ba da waɗannan fatu. Domin me? Akwai wani gidi wanda za a fita wajen ayyuka addini da wannan fatun layyar. Saboda haka kuma na tabbata ya yi riba gare ka, domin duk a dukiyarka da aka sa aikin addini naira ɗaya ana ninka ma ita so 700 kamar yadda Alkur'ani ya ambata. Ba sai na karanta aya ba, kun sha su ji wannan aya. Saboda haka maimakon ka sanye ko ka ba wani ya ƙirgi ko ya yi wata ci, to bayar da ita wajen aikin addini shi ne ya heri, ba shi ne ya lada. Kuma na san duk ɗan kasuwa haziki, duk ɗan kasuwa wanda zai kasuwanci bai yarda ga inda aka samu riba naira 700, naira 700 sannan ya kai jari cikin inda aka samu so ɗaya ko so biyu ko so goma. Domin ɗan kasuwa ya haka bai yi hazaƙa ba ya nuna dolanci, saboda haka ina fatan ‘yan uwa musulmi su tattaro fatu su ba suwa domin ƙungiyar jama'a za ta bi da kawai kama su suna da gudanar da ayyuka a addini. Sannan ‘yan uwa musulmi kamin zuwan liman ina jan hankalinmu ina ƙara kira zuwa gare mu, mu ƙara ƙarfi da kuzari wajen riƙo da sunna da kuma tauhidi. Babu shakka, wato shi ne tauhidi, da an rasa tauhidi mutum ya zan imanin shi bai da kyau, ya yi imani kila da irin su bori, ko yana da imani da malaman sibbo da malaman duba, ko kuma ya riƙe wani Allah abin bauta, yana wasu ayyuka cikin shirkiya abubuwa na shirka. To in ya mutu fa yana wannan aiki, duk mutumin da ya mutu yana shirka, to Allah bai gafarta shirka ba. Duk mutumin da ya mutu ne Allah tabaraka wa ta'ala ce la inna Allah la yaghfiru
an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalik wa yaghfiru ma dun dhalik liman yasha.
To ‘yan uwa, wannan aya ba sai na fassara ba. Allah ya yi bayani ƙararrar cewa in dai mutum ya mutu yana shirka ko kafirci, to Allah zai gafarta mai wuce, kuma in ya shiga wuta har abada babu randa zai yi sa. Da a ce ma ɗan wuta kafiri ko mushriki, za a ɗauki ƙwara guda-guda cikin ƙasar ta duniya, har duwatsu a narke min zangaye da sauran turɓa da rairai, har da rairan bagaye. Ba can an gaske akwai abin gaba, akwai hamada, akwai abin nan. To hadda irinsu a tattara a gidan ya kwara guda-guda. To ya an gaske ya an ka tsince guda-guda, kullum kwara guda, in ya kare ana kai ɗan wuta aljanna. Kayan yana shiga aljanna, to yana da tsammani, yana da fata wata rana ya shiga aljanna. To amma kafiri bai fita cikin wuta har abada. Kuma ya an gaske kafiri ko mushriki, kai ha musulmi wanda kai hattara, domin akwai abubuwan da suke walwala imani, akwai nawaqidul islam, kai hattara da abubuwa na shirka na ridda wanda suke walwala musuluncin mutum. A mun kai lokacin da yanzu tauhidi da imani, wato sai in mutum bai girma ba ya kasaita, ana ganin cewa wanda ya zan babban ɗan siyasa ko wanda yake neman sarauta ko wanda yake neman duniya yake neman dukiya, waɗannan mutanen suna ganin ba a tsayawa ga Allah, sai an tsaya ga Allah ba a samu, sai an shiga ayyuka na shirka da tsahe-tsahe da juju da cin naman mutane da shan jinin mutane, wai sannan aka samu ɗaukaka ta duniya. Kuma da musulmi aka yi duk waɗannan ayyuka, duk wani mugun aiki na sharri da tsafi da kafirci, akwai musulminmu da mu da su aka yi wannan aiki. Cin naman mutane akwai musulminmu da su aka yi, shan jinin jarirai da su ake yi, liwaɗi da su ake yi, wai duk dai nan a samu duniya. To duk wanda ya mutu cikin irin wannan hali, to shi ya gama yawo, taki takari, don iya shiga wutar har abada da kai. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, mu koma ga Allah, mu riƙi tauhidi, mu riƙi sunna. Kai ko ka riƙe tauhidi sai ka riƙe sunna, karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kada ka riƙi gurɓatattar karantarwa irin ta sufaye, irin ta ‘yan fi’a, irin ta ‘yan ɗalakato, irin ta ‘yan boko haram. Wannan duk ba karantarwa sunna ba ne, wannan karantarwa ta saɓa ma sunna. Kuma in mutum ya kauce ma karantarwa sunna ya gama yawo. Domin akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, yana magana a kan koginsa Al-Kautsara, bayan ya yi bayaninsa sai ya ce wai yu zaadu anhu man baddala wa gayyara, duk wanda ya canza addini, duk wanda ya bid'a, za a kore daga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama, bai cikin sahun al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama, bai can Al-Kautsara. har ma an yi taho ya sha sai mala'iku su kore shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati ayi ummata, sai mala'iku su ce ai ya rasulullahi baka sani ba, sun canza addini bayan gare ka, sun yi bid'a cikin addini. Sai ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan, Allah ya yi nesa da su, Allah ya yi nesa da su, Allah ya yi nesa da su. Akwai hadisi mai ban tsoro inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kai ba bid'a ba, la'anatullahi ala man awa muhdathan, duk wanda ya daure da bid'a gindi Allah ya tsine masa. Ko ba kai bid'a ba ka taimaka ma bid'a, ka daure mata gindi ana yi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine maka. Saboda haka bid'a tana da matsala, bid'a ba ta zama tare da addini na kwarai. In dai bid'a ta shiga cikin addini to ta kawar da addini. In mutum na sallah yana bid'a cikin sallah, sallah sai babu ta. In yana azumi yana bid'a cikin azumi, babu azumin sa. In yana zakati sa bid'a cikin zakati, babu zakati. Duk aikin da aka yi an kasa bid'a, Allah ya bar mu mutum a jinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ko babu daɗi ko rayuwar mu ba ta so, Allah ya rinjaye mu, ya rinjaye da mu akan shedan. Mu tsaya bisa tafarkin sunna, mu kasance tare da mutanen sunna, mu taimaka mu sunna, mu gina sunna, mu ciyar da addinin musulunci gaba. Yan uwa musulmi, kamar da na faɗi baya, a taimaka a ba da sadakokin fata da kungiyar jama'a ta zalika bidar kai ta mata sunna. Kun sani wannan kungiya ba abin da ya dame ta sai ya addini zai ci gaba, ya addini zai daukaka. Ina kuka hito aikin addini, ina za kuna aikin addini, aikin addini da safe, aiki da rana, aiki da maraice, da dare ma ana yin aikin addini. Saboda haka ba fata kawai ba, ina kira ga al'ummar musulmi kamar yadda aka saba a taimaka mu addini da dukkan abin da ake iya taimakawa, ko da mulki, ko da dukiya, ko da ƙarfi. Domin mu ga addinin ga ya ɗaukaka yarin da ya kafirci. Domin shi kafirci akwai masu gina shi, suna ne suna gina ayyukan shedan da baɗala da ɓanna. Akwai masu ƙware musu gindi, suna nan suna yi, kuma su ba su da ciwon abin da suka ba su a wajen wannan aikin. To in ba a taimaka ma addini ba, addini zai faɗi. In addini ya faɗi, musulmi sun ka faɗi. Sannan kuma za a taka duk wanda ya faɗi cikin tawon jama'a, taka shi za a yi, ko ba haka ba? To a tarihin ta duniya, idan musulmi ba su gina addini ba, ba su yi ta tarbiyya ba, ba su ɗaukaka ilimi ba, to kafirci zai taka su. Kuma in ya taka su ba su tashi, Allah ya tsawata. Saboda haka a taimaka duk lokacin da aka yi kira ga gina addini, a taimaka domin a gina addini. Ginuwa addini nan da ɗaukaka shi shi ne a ɗaukaka ba. Sayyidina Umar yana cewa kunna adillah fa azzanallahu bil islam, wato mun kasance al'umma kaskantatta, wato larabawa. Al'ummar larabawa da ba su da daraja, rumawa su suke musu mulkin mallaka. In ma za a daɗa shugaba to suke naɗawa, kamar yadda muka san cewa Turawan Ingilis sun yi mana mulkin mallaka a Najeriya. To an yi zama haka nan ƙasashen larabawa ƙarƙashin rumawa suke. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka al'umman larabawa da musulmi da addinin musulunci, har ta kai a wajajen shekara ta 1128 da shekara 28 yanzu shekara nawa kenan? Muna 2019, kusan shekara 1000. Sai da ta kai sarkin Ingila wanda ake cewa King George II ya rubuto takarda zuwa ga sarkin musulmi na Andalus, daular Spain ta Dauro, yana roƙon sarkin musulmi don Allah a ɗauki nauyin ɗaliban su ga ɗayan gidan sarauta.
wato wannan basaraken cikin takarda ta yana cewa ya kai mai girma sarki musulmi mun samu labari irin ci gaba da daukakar da makarantunku na ilimi da sana'a suke da shi to muna son mu samu haske irin naku ta hanyar aiko dalibanmu a ba su karatu domin su zo su yada muna domin kasanmu ta Ingila daular mu ta Ingila tana cikin jahilci ta kowace kwana wato ta kowace shiya ba mu da ci gaba ba mu da ilimi har da ba da kyauta da kaiwa ga sarkin musulmi yace ga yak kyauta nan ni turo ina roƙon mai girma sarki ya karbe ta kuma waɗannan yaran namu cikin su har da jimbiya diyar sarki diyar uwansa basaraken da ya gabace shi tana cikin waɗanda aka turo domin su samu ilimi a Andalus wanda yake sarkin musulmin nan ya karbi wannan roƙon nashi yace za a ciyar da su a shayar da su a ba su karatu daga cikin baitul mali na musulmi to kun ga nan daukaka ko kaskanci daukaka ko kaskanci daukaka domin irin shi da ba ma irin zancen da yake na fadanci shi sarkin Ingila da roko da kuma nuna ga halin da suke ciki sun ci baya suna son su samu haske ga musulmi to kun ga addinin musulunci ya daukaka al'ummar musulmi kuma duk lokacin da musulmi suka rike addinin musulunci in dai sun rike shi riko na gaskiya to Allah tabaraka wa ta'ala zai daukaka su musamman ma ta hanyar bunƙasa ilimi da ilmantarwa amma in musulmi suka zan baya wajen ilimi to fa ba wai suna bayan bud ba za su zan masu turin mota kun san mai turin mota in ta tura sai a hura mai hayaki ko har dai in roka ta mai tanga an bace nan sai a watsa mai kura a wuce ko ba haka ba to wallahi duk lokacin da al'umma suka zan bamu zamu da ilimi ba haka za su kasance ba su cikin fasinja ba gaban mota ba tsakiyar ta ba cikin burba a yan kuli mota ne saboda haka al'ummar musulmi a taimaka ga tallafa wa ilimi da bunƙasa ilimi musamman ma akwai kwamiti na tallafa mu ilimi wanda ya zo a wannan idin ma a wannan fili na idi ana nema a taimaka a tallafa domin ganin cewa an karfafa iliminmu Allah ya bunƙasar da iliminmu ya tarbiyyantar mu da ƴaƴan mu ya taimaka mana wajen tarbiyyar su da ba su ilimi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗauki addinin musulunci da musulmai ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai kuma ya daukake maƙiyanmu masu ƙulla mana makiri wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya kuma matsalolin da ke fama da su na Boko Haram da fashi da makarni da satan mutane da cin hanci da rashawa da karamcin tattalin arziki Allah ya magance mana Allah ya tusa mu shugabannin mu adalci ya mutu jagora ya nuna musu cewa ba abin da an mafita ga abin da aka hannunsu na mulkin jagoran jama'a mutane sai yin adalci da gaskiya da sauƙaƙa ma al'umma Allah ya tusa musu tausayi da rahama da jin kai da wannan nake takaita amma a ƙarshe ya jama'a akwai wata faramadanda da an kai yawo da ita cewa a je asabar saboda asabar ta kasance wato ranar arfa ba azumin arfa wannan kamfen ya ci mutane da yawa akwai waɗanda ba su yi azumi ba saboda an ce musu ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya wannan karantarwa gurɓatacce ce ba daidai take ba na so akwai wasu hadisai guda biyu da na so in yi bayani a nan amma saboda liman ya zo ba zan karanta ba amma ina tabbata muku cewa wanda bai yi azumin arfa ɗin nan jiya ba saboda wannan an kware shi an cuce shi amma ya tarba ba wanda yake son bayani ya zo in karanta mai hadisai wannan hadisin da suke karantawa cewa an hana yin azumi ranar asabar sai na farilla to hadisin shafaffe ne Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin wato Buhari Fathul Bari wajen juzugi na 10 bai yi tuna shafukan ya ce Abu Dawud ya ce hadisin shafaffe ne hadisin da ya share shi ne hadisin Ummu Salama wanda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumin ranar Asabar da Lahadi kuma a ƙarshen rayuwa sai ma su yake yin azumi su yake yi azumin ranar Asabar da Lahadi in aka tambaye shi sai ya ce ina yin haka don in saba ma Yahudawa da Nasara domin Yahudawa da Nasara sun riƙe ranar Asabar da Lahadi ranar Idi gare su ni ko ina son in saba musu to saboda haka wannan maganar ba daidai take ba amma Allah ya nemi waɗanda wato sun ka biyo wannan karantawa da wanda sun ka yi ta muna fatan Allah ya nemi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.